da Nabi Nuh. A lokacin mun ce wasu dawai wata da'ifa daga cikin Shi'a suna cewa waɗannan mazinata ne. A lokacin ba ku manta ba na gaya muku cewa su Shi'a sukan girmama iyaye da ƴaƴa amma sukan ci mutuncin matan mutum. Wanda kuma cin mutuncin matan mutum ya fi masa zafi sama ma daga cin mutuncin ɗansa ko kuma mahaifinsa. Wannan ya fi masa ciwo. To su wannan ɗabi'a su ci, don haka ko a cikin annaba za a ga suna abin nan. Saboda haka a taƙaice ne wannan bayanin da muka yi, wanda yake nuna cewa matan Annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin ahlul bait, kamar yadda matar Imran da Allah ya faɗa tana cikin ahlinsa. Inna Allaha safa Adam wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imran ala al-alamin dhurriyyatun ba'daha min ba'd wallahu samiu alim, sai Allah ya ce id qalat imra'atu Imran, kaga tana cikin ahlinsa kenan. To haka nan abin nan matar Annabi Musa alinta ce, haka nan mata Annabi sallallahu alaihi wasallam ummahatul mu'minin su ma ahlul baitin nabi ne sallallahu alaihi wasallam, suna da haƙƙin ahlul baiti na Annabi sallallahu alaihi wasallam. To duk da cewa ba darasi bane na musaya mu kalaile ce akan wannan, to amma aya ce ta biyo da mu ta kai, domin wannan aya tana daga cikin abinda ahlus sunna ke kara tabbatarwa da masu inkarin kasancewar matan Annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ahlul baitin sa ya samu ka tsaya, kuma wataƙila zai lokaci zai yi tsawo kafin mu je ga ayar da take cikin suratul ahzab. Don haka muka dan tsaya muka dan yi rurumi a nan har zuwa lokacin da Allah zai kai mu can.
فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب.
الله يقول فلما ذهب عن إبراهيم الروع lokacin da fargaba da tsoro ya tafi gabarin Annabi Ibrahim, wato Allah ya tafi da tsoro daga zuciyarsa, yanzu ya nuna cewa mala'iku ne, da bai san ko su waye ba, ya firgita ganin gashi ya kawo musu kafaki na abinci sun kici. A al'ada duk wanda ke bako ka kawo masa abinci bai ci ba, a wannan lokacin to za ka ɗauki cewa mugu ne ya zo maka da wani sharri. Don haka ya firgita da su, suka ce kai ya fito, suka gaggaya masa abin da ya fito da su, kuma su mala'iku ne. To shi kenan tsoro yanzu ya tafi gabarin Annabi Ibrahim. Waja'atul bushra, kuma bushara ta zo masa, an ce da shi zai samu ɗa. Yujadiluna fi qaumi, sai ya ci gaba da jayayya da mu game da mutanen Annabi Lut. Shin Annabi Ibrahim alayhi salam ya yi jayayyar kada a halaka su ne, ko ku a'a ya yi jayayyar kada a halaka alƙaryar domin a ciki akwai Annabi Lut? Al-Qur'ani bai fayyace mana dalla-dalla ba mai suka tattauna, amma dai Al-Qur'ani ya gaya mana cewa inna Ibrahim la halimun awwahun muni, Annabi Ibrahim mutum ne mai haƙuri mai juriya, awwahun mutum ne mai yawan ambaton Allah, munibun ko mutum ne mai da al'amarinsa ga Allah, saboda haka yana da juriya, kamar wataƙila ko ya ja da su a kan cewa a ɗan saurara musu, ko wataƙila za su yi imani, ko kuma a'a ya ja da su a kan cewa akwai muminai kan ku je ku halaka su, kamar yadda ya zo a wata ayar inda fiha inna fiha luta, yace musu akwai fa Annabi Luta a ciki, sai suka ce da shi nahnu a'lamu biman fiha lan najiyannahu wa ahlihi illa imra'atuhu kanat min al-ghabirin, suka ce da shi mu muka fi ka sanin waye a ciki, za mu tseratar da shi da iyalansa sai dai matansa. Kaga anan togaciya da Ubangiji yayi, saboda ba a fahimci ita ma za a tseratar da ita, tunda an ce za a tseratar da iyalansa, ita ce farkon wanda za ta shiga cikin iyalansa, sai Ubangiji ya togaci ya ce illa imra'a, sai ban hakan nan tashi ita ba za mu tsira da ita ba, inna haka na tunar zabirin, tana daga cikin waɗanda za su halaka. To shi da Allah ya ce ya Ibrahim,
ya Ibrahim a'rid an hadha innahu qad jaa amru rabbik wa innahum atihim azabun ghayru mawjud.
Ya Ibrahim, ya kai Ibrahim, a'rid an hadha, kawar da kanka daga wannan, ka bar wannan batu, zai yi wannan wahayi ne Ubangiji ya yi wa Annabi Ibrahim a lokacin cewa maganar da yake yi ta a sassautawa mutanen Annabi Lut ya manta ma da wannan magana, an gama yanke hukunci. Ta yi kuma su mala'iku ɗin suka gaya masa, suka ce da shi, a'rid an hadha Ibrahim, ka bar wannan magana, innahu qad jaa amru rabbika, al'amarin ubangijinka ya zo fa, wanda shi ne halakarwa, wa innahum atihim azabun ghayru mardud, kuma wata azaba za ta zo musu ba wacce ake mayarwa ba, azaba ce wacce ta zo kuma ta zo kenan, sai ta wakana. Saboda haka kai hakuri abinda kake so da a saurara musu, a kankara ba su lokaci ba zai yi ba. Ubangiji ya aiko mu da umarninsa sai mun zartar. ولما
جاءت رسلنا لوطا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم عصيب وجاءه قومه يهرعون إليه ومن قبل كانوا يعملون السيئات قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخلون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد.
Allah ya ce walamma ja'at rusuluna luta, to an rufe wancan faifai. Yanzu mala'iku sun bar gida Annabi Ibrahim da shi da matarsa suna cike da farin ciki, Allah ya yi za su haihu. Don haka an nade wannan faifan, sai faifai kuma da aka bude maka ga mala'iku na yanzu sun zo Urdun, sun zo kasar Jordan, sun zo wani gari da ake cewa Sodom ko kuma Amuriya. A nan mutanen Annabi Lut suke. Annabi Ibrahim alaihi salam yana Palestine, an gane ko? Saboda haka su kuma waɗannan suna Jordan, sun san ba tazara tsakanin Palestine da Jordan, duk dai yankin Sham ne, duk yanki ne na Sham, yanki ne na Sham ada. An ce Sham ada ana nufin ƙasar Syria, Jordan, Lebanon, Palestine da inda ake cewa Isra'ila a yanzu, duk wannan yankin ada ana ce masa Sham. To a wannan yanki Annabi Ibrahim yana Palestine lokacin da ya baro Iraq, ya zo Palestine. Daga Palestine kuma Annabi Lut shi kuma aka tura shi zuwa ga Sodom, mutanen Sodom da Amoriya. Sodom da Amoriya a cikin ƙasar Jordan ne a nan. Saboda haka yanzu ga mala'iku nan sun bar inda yake, ga su yanzu sun shigo gidan Annabi Lut alaihi salam. Samari ne masu kyan halitta, ƴan yara, ƴan bana bakwai, ƙanana. Don haka dole ne hankalin sai tashi. Allah ya ce walamma ja'at rusuluna lutan, yayin da manzannin nan namu suka zo wa Annabi Lut, si abidin, sai ran shi ya bace, aka bata masa rai a dalilinsu. Wa daqa bihim zar'an, ya ji kunci matuƙa a dalilinsu, saboda ganin cewa mutanensa mutane ne wanda babu alkhairi tare da su. Duk sanda suka ji baki sun zo suna kawo samame da kawo hali, musamman samari masu kyau irin waɗannan. To don haka sai ya ji ba daɗi, hankalinsa ya tashi. Wa qala hadha yawmun asib, ce kai wannan yini ba yini ne mai matsalancin wahala, wato yana tunanin abinda zai fuskanta, domin mutanensa za su zo su ce za su kawo masa samame game da bakinsa. To kuwa hakan aka yi. Wa ja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi, sai ga mutanen nan sun zo a guje suna ta sassarfa yuhra'una, shine suna wato bainal mashi wal jari, wato suna sassarfa, su ba su falle a guje ba, su kuma ba su fa hankali ba. Suka zo masa, wa min qablu kanu ya'maluna sayya'a, gabanin su zo masa din nan, ko gabanin bakin mu su zo, manzannin mu su zo, sun kasance suna aikata mummunan aiki, wanda shine aikin duwadi da Allah madaukakin sarki ya fada, atatuna dhukrana min al'alamin wa tadharuna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum bal antum qawmun 'adun, za ku dinga zai kewa mazaje, ku bar abinda ubangijinku ya halatta muku na matekunku, lalle ku mutane ne masu ƙetare iyaka. Don haka ga sunan sun taho a waje. To dama suna yi masa gargadi ai ya daina saukar da baki, dan fa su ba za su yi hakuri ba. Awalam nan haka alil alami, ba mun hana ka aje mutane a gidanka ba, dan menene kai tunda dai baka bisa aqidar mu kowane ne ba ko kuma mai kyakkyawar kira mai kyan diri da zuri yazo wajen ka to ka ba shi masauki ka kyale shi da mu musan me zamu yi da shi to shi da sai yace kala ya kawo yace ya mutane na cikin lallashi haula ibanati waɗannan su ga sunan ƴaƴana ne hunna abharu lakum sune suka fi tsarki gare ku malamai sun ce anan ba yana nufin ƴaƴansa na cikinsa ba domin ƴaƴansa na cikinsa wata ruwaya ta ce biyu ne wata ruwaya ta ce uku ne to kuma wannan gayya ce ta mutane suka zo masa an yi cincirin do an zo ya za a yi gayyar mutane ya ce ga ƴaƴansa uku ya za a yi ƴaƴa uku mata su ishi gayyar mutane babu addinin da ya halatta mace abin nan namiji a aure abin nan mace ta aure sama da namiji daya babu addinin da ya zo da wannan saboda haka malamai su ko suka ce haula ibanati yana nufin al'ummarsa tunda kowane annabi uba ne ga al'ummarsa ce ga ƴaƴana nan yana nufin matan da ke garin ku duk ku aure su mana ce atazaruna ma khalaqa lakum rabbukum min azwajikum kaga shine ma'anar haula ibanati ku bar mace kun ku wadanda ubangiji ya halitta domin ku aura sai ku zo kuna bin mazaje shi hunna abharu lakum su suka fi tsarki gare ku don haka ku je ku aure su mana ku zauna da su mai mukon ku abin da kunsu fattaqullaha ku ji tsoron Allah wala tuqzuni fi dhayfi kada ku kunyata ni ku wulakanta ni cikin bakina ka ku wulakanta ni cikin bakina ku ji tsoron Allah alaysa minkum rajulun rashid yanzu a cikin ku ba mutum mai hankali wato ya faɗi haka domin watakila wani ya yi tunani daga cikin su cewa kai abin nan fa ya kamata mu daina ko ya kamata dai mu sassauta kuma kun san duk lokacin da matsarnata suka yunƙuro idan aka samu wani na cikinsu mai hankali ya shiryu ya faɗaku to an fi shiryuwa ta hannunsa sama da a ce wancan da yake baya cikinsu shi ne yake musu magana da a ce daga cikinsu an samu wani mai shiryuwa ya yi tsawatar to da tuntuni ba sun haƙura to shi yasa annabi Lut ya yi ƙoƙarin ya jawo hankalinsu ko a samu wani wanda zai yi dattako a cikinsu ya yi magana ya ce a bar abin to amma ina kasancewar maye suna cikin mayen sha'awar namiji kamar yadda Allah maɗaukaki ya ce la'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun na rantse da rayuwarka lalle su suna cikin mayensu suna ɗimuwa saboda haka kai ka ce hankalinsu ma ya fita daga cikinsu don haka ba ma sa jin abin da yake faɗa ba ma sa faɗin fahimtar abin da suke faɗa don haka ma me suka ce masa
qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqqin wa innaka lata'lamu ma nurid
qalu sai suka ce laqad alimta lalle haƙiƙa ka sani ma lana fi banatika min haqqin ba mu da wani haƙƙi a cikin ƴaƴanka ma mu da wani abin da muke nema a cikin ƴaƴanka wa innaka lata'lamu ma nurid lalle haƙiƙa kai kana sane da me muke so ka san me muke nufi saboda haka ba fa za su haƙura ba ba fa za su kyale shi ba don haka kaga dole ne annabi Lut alaihi salam ya shiga cikin wani hali na matsuwa ga bakinsa kuma yara ne kanana ba waɗanda ma yake tsammanin za su iya taimaka masa ba don haka menene ya faru tsakaninsa da su yaya Allah madaukakin sarki ya halaka wannan al'ummar shine karatun da zamu yi insha Allah gobe wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad wa alihi
wasallam ya hada da five alive ko abubuwa su kai wahala to wanda ya fi shan wahala ya fi cin kwakwa to manzo Allah yake to irin wanda sai a hadu a taimaka masa a hadu a taimaka masa ko mutumin da ainihin tahammala hamala wato yana babban mutum ne a gari duk irin rigingimu in suka taso sai a tafi wajensa rigingimu na aure na kuɗi na meye sai a je wajensa yana so ya sulhu wani lokaci ce to kai wane nawa ne kuɗinka a gurinsa kaza ne to shi kenan kai ka kyale zan baka to ya ɗau irin wannan suka yi masa yawa kaga duk shi zai biya tunda ya ce a kyale wancan to shi ba in ya zo sai a taimaka masa ya biya wannan abubuwan da suke kansa ko wanda annoba ta auka wa gonarsa ta cinye kayan amfaninsa ya yi shuka ya gama komai yana jiran abin annoba ta auka shikenan sai a zo a kawo shaidu wannan mutum kaza kaza shi ma sai a taimaka masa. To kuwa irin wannan kai da aka roƙa din ya kamata kai tun kafin a roƙe ka, an gane ko? Wa idza kana almu'minuna laysu ma'murina ma'murina bi su'al al-makhluqina فالرسول أولى بذلك صلى الله عليه وسلم. تو إذا يزنا يزمنا صورنا لشو بويا كوباي أنكم ركيبوا كدا شيوا كدا بروتي وانا أبو وجن وانا مهلوتي. تو مزال الله صلى الله عليه وسلم شيء يفشن شنطة دوان نمت أي شيء يفشن شنطة فإنه أجل قدرا شيني بمفي جرما قدرا درجة وأغنى من بالله شيء يفقوا وداتوا دعوبين جنسا عن غيره قبل ونقبله. فإن سؤال المخلوقين فيه ثلاث مقاصد. ابن تيمية روقو براباني أولم مخلوقين هذا أخوي برناغو داو برناكلاو أشكين برا برناتفرقو مفسدة الافتقار إلى غير الله وهي من نوع الشرك. Akwai barna ta farko barnar jin buƙatuwa zuwa ga wani Allah, kaga akwai tsofanin shirka a cikin wannan, kaga bai ce shirka ba ce, kada a ce bara shirka ce, ce waye wahiya min nau'i shirki, akwai wani nau'i wani tsofani tunda akwai buƙatuwa zuwa ga wani Allah, kai kuma so ake ka buƙaci kai buƙatar ka zuwa ga Allah, dan Allah shi ne as-samadu, as-samadu shi ne abin nufa da buƙatu. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah, buƙatuwarmu a wurin Allah take. To sai ya zama da kuma taftaqiru ila ghayrillah, ya sai maka maka kaga akwai wani tsofa ne na shirka, kaga wannan mafsada ɗaya kenan. Wa mafsadatu iza'il mas'ul, shi wanda zaka roƙa shi kuma akwai cutarwa, akwai takurawa, wani tayu ba ya da komai sai wannan din kaje ka sashi a gaba kana kuka ya dauka ya baka, ka takura masa ka cutar da shi abin da yake da shi kenan. Amma ganin yadda ka zo ka barere shi ka shagon gobe a gabansa ya kasa jurewa ya dauka ya baka, to kaga akwai fihi nau'u iza'il makhluq, wannan kuma kaga fihi nau'un min az-zulm, akwai wani nau'i na zalunci kuma a cikin wannan ko shi da yake wa hiya min nau'i zulmil khalq, akwai wani nau'i na zalunci ga halitta. Sannan mafsada ta huku wa fihi zullun li ghayrillah, a cikin bara akwai kaskanta kai ga wani Allah, ka wulaƙanta kanka amma gaban wani Allah ba gaban Allah ba, kaga wannan akwai kuma zalunci ga kanka, ka zalunci kanka. Shi yasa yace wa huwa zulmun lin-nafsi, a cikin wannan akwai zaluncin kai, abinda ake so ka wulaƙanta kanka ka turmusa hancinka gaba ga ubangijinka, ka sunkuyar da kanka amma gaba ga ubangijinka, sai ya zama da ka wulaƙanta kanka ka wato bayar da kanka amma ga wani Allah, ka kashe shi kan naka. To duk wanda yake bara ba bisa ka'idar da shari'a ta shimfiɗa ba, bara shi ta tattaru waɗannan mafasi guda uku, fihi iftiqaru ila ghayrillah wa fihi naw'un min ash-shirk, akwai kuma fihi iza'un lil mas'ul wa fihi naw'un min adh-dhulm, sannan kuma akwai fihi dhullun li ghayrillah wa fihi dhulmun lin nafs. To ibn taymiya ce fa huwa mushtamilun ala anwa'iz zulm, ko anwa'iz zulm thalatha, da haka roƙo ga wadin Allah ya kunshi nau'uka da zalunci guda uku, inda shirka ma zalunci, inda shirka da zulmun azu take babban. To kaga duk a cikin kowace barar da mutum zai yi ba bisa ka'idar da shari'a ta shimfiɗa ba, to waɗannan abubuwa guda uku sai sun fito, zalincin nan guda uku, zulmul shirki da kuma zulmul ghairi da kuma zulmul nafs. Wa qad nazzaha Allahu rasulahu an zalika kullihi, Allah ya wanke annabin sa gaba ɗaya bai tattare da waɗannan abubuwa guda uku, kaga shi yafi kowa kenan kaucewa roƙo ko buƙatuwarsa zuwa ga wannan Allah. Wa haythu amara al-ummata bid du'a ilahu, to wani zai ce to yaya kuma annabi yake mu masa salati kaga ai yaro ke mu wani abu ko to yana fadake a farke ki ba zai bar wannan kofar ba haka samu ta cewa sai yace a inda kuma kaga ya umarci al'umma sai masa addu'a فذاك من باب امرهم بما ينتفعون به wannan umarni ne yake ba su da abin da su za su amfana ba su ne amfana ba kama ya amuruhum bi sa'iril wajibat wal mustahabbat kama yadda zai ce kai sallah kai azumi kai nafila ki zai morar wannan nafila taka in kai ko kai zaka mori kayanka sai zaka mora wa in kana huwa yantafi'u bi du'a'ihi lahu fa huwa aidan yantafi'u bima ya'muruhum bihi min al-ibadat wal a'mal as-salihah in kace yana amfanuwa da addu'a da suke yi to yana amfanuwa kuma da ayyukan da yake saka amfanin da yake yi ba daga addu'ar bane kanta amfani ne da ya saka kai aikin alkhairi man dalla ala hudan kana lahu mithlu ajri fa'ilihi ya saka kai alheri dan ka amfana ba wai dan an tsawaran amfanin sa ba shi bare ka ci yaro ke ka wani abu kai zaka bori abu yace kamar yanda yake amfanuwa shi abinda bima ya amuruhum bihi min al-ibadati wal a'mal as-saliha da abinda yake umarta bayi da shi na su yi ibada da ayyuka da kwarai fa innahu sabata anhu fi sahih ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sahih hadisi wanda imam muslim ya fitar da shi أنه قال من زويتي من دعا إلى هدى وأن نبيه كلا زواج شريعة كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه ينادى لادا وتنقى شلادا وأن نبيه بيش أكون من شريعة من غير أن ينقص من أجورهم أن ينقص من أجورهم شيء ما ترد أن لقي أن توي وأن أبدا لادا سبع وأن دف يكلا زواج وأن أبنك الهيري لشريعة لأذوأي to duk wanda yazo yi wannan aikin yana da lada kwatankwacin wanda ya aikin ba tare da an tauye ladan mai aikin ba ba wai a cikin ladan mai aikin ne za a kwasa a bashi shi mai da'awar ba a shi ma dashi za a bashi mai zaman kansa amma daidai da wanda ya aikin an gane ko don haka kenan annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya kira al'umma gaba ɗaya zuwa ga alkhairi ashe duk sanda ka tashi kai sallah yana da lada kwatankwacin abinda Allah ya baka na wannan sallar da kai in kai azumi yana da lada kwatankwacin abinda Allah ya baka da ladan wannan azumi da kai duk sallolin da muke tun daga kafuwar musulunci har tashin alkiyama Allah yana bawa manzo sallallahu alaihi wasallam kamashin ayyukan da muka yi na aikin lada wa muhammadun sallallahu alaihi wasallam huwa da'i ila ma taf'aluhu ummatuhu min alkhairat annabi sallallahu alaihi wasallam shine wanda ya kirawo al'ummarsa zuwa ga abin da take aikatawa na alkhairi shi ya tsora ta akai فما يفعلونه له فيه من الأجر دو أبن نسوك أي كتان الخير ينادى لادا أكون مثل أجورهم قتن قتل لادا نزاء باس من غير أن ينقص من أجورهم شيء ما ترد أن توي لجي ولا أبو دا بشكل لادا نصبا بازا أرجي ولا أبو دا بشكل لادا نصبا لآلادا نصبا سكربا تكسي فيما أباش ناشي تكسي ولهذا لم تجري عادة السلف بأن يهدوا إليه ثواب الأعمال ثم لكن مغباتا ya zamba al'ada su bace mutum yayi sallah in ya gama sallah sai ya Allah sallar da dai a kaiwa manzon Allah ladanta ba a buƙatar kada wannan rike ladanka shi yana da dashin da Allah zai bashi ba salaf ba sa wannan mutum yayi sallah ko ya azumi ko ya karatu qur'ani bayan ya gama sai ya Allah ladan nan a kwasa a miƙa wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ban Allah zai bashi dashi kai yanzu kai kake da buƙatuwa zuwa ga wannan ladan magabata ba sa wannan لأن له مثل ثواب أعمالهم لمن سنسا يناسام فتنقس اللادن أن يكمس بدون الإهداء باتالة ماذا سنمسك وتابع من غير أن ينقص من ثوابهم أن ينقص من ثوابهم شيء باتالة أن توي ولا أبدا بسك اللادن سبا لا سبر لك اللادن كاملا تككي فيكم ذا أباش فتنقس والنم وليس كذلك الأموال أما فما هيفابا حتى سكيما wannan abun bai shafi mahaifa a ce dukkan san da kai sallah za a kwashi ladan sallar ka a za a bawa iyayenka kwatankwacin abin da ka samu na sallar ka ba fa innahu laysa kullu ma yaf'aluhu al-waladu yakunu lil walidi mithlu ajri ba duk abin da da yayi ba za a bawa mahaifinsa kwatankwacin abin da aka bashi na lada wa inna ba yantafi al-walidu bi du'a al-waladi uba yana amfana ne da addu'ar ɗansa wa nahwihi da kwatankwacin wannan kamar sadaka ɗansa ya yi masa sadaka ɗansa ya yi masa istighfari wanda yana da cikin addu'a ɗansa ya je ya yi haji a madadinsa ya mutu bai yi haji ba dan ya je ya yi tashi ta farilla sai kuma ya je wata shekara ya yi wa mahaifinsa ba zai ce zai yi ma wani haji ba sai ya sauke titashi ba za ka je kai ana binka bashi ba ka ce za ka biya ma wani sai ka biya na ka bashi sannan ka biya ma wani wannan duk zai amfana da wannan idan da ya yi masa kama kala fil hadisi sahihi kamar yadda manzo sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisi sahihi yace idza mata ibnu adam in qata amaluhu illa bi salas idan dan adam ya rasu duk ayyukansa sun katse sun tsaya cif sai abu guda uku kawai sadaqatul jariya ko sadaqatin jariya duk yadda ka karanta yayi ko karanta shi bil isti'daf ko karanta shi ala annahu badal ko kace sadaqatul jariya sadaqa mai gudana ya gina rijiya da za a yi tashar ruwan ya yi bohol ya gina masallaci ya buga littattafai da za a yi ta karantawa ana samun abin nan to duk wannan sadaka ce jariya da matukar abin yana nan ana amfana da shi to kuma ladan yana ta binsa wa ilmin yuntafa'u bihi ko ilimin da zai bayar ya karantar ko ya rubuta littattafai a zo a ci gaba da karantawa kamar irin wannan da muke karantawa da littattafai Ibn Taymiya irin su ladan su ba ya yankewa wa waladin salihin yad'u lahu ko yaro na kwarai salihi wanda zai riƙa masa addu'a to waɗannan su ne ainihin abin da ba zai yanke ba ko da ɗan adam ya mutu ladan zai ci gaba da binsa fa annabiyyu sallallahu alaihi wa sallama fi ma yatlubuhu min ummatihi min addu'a talabuhu talabu amr wa targhib abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake neman al'ummarsa su yi masa na addu'a shine salati din da aka ce annabi yake su yi min salati wannan nema da yake yi ba nema ne na roƙo ba nema ne na kwadaitarwa ya kwadaitar da kai ga aikin alkhairi walaysa bi talabi su'al ba nema ne na roƙo ba an fahimta nema ne na kwadaitarwa nema ne na umarni فمن ذلك امره لنا بالصلاه والسلام عليه كما رد امرتي بمس صلاتي بمس سلم فهذا قد امر الله به في القران وان ابدا الله دام يا امرتي به في القران في قوله صلوا عليه وسلموا تسليما والنبي يدا كدايتار دمو بي wannan abin da Allah ya riga ya samu yi والاحاديث عنه في الصلاه والسلام معروفه hadisan da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da sallama da salati da sallama sanannun hadisai ne wala mu karanta saboda mu yi sauri mu kare wannan fakara din wa min zalika amruhu bi talabil wasilati wal fadilati wal maqamil mahmud abin daga cikin irin wannan akwai umarnin da yayi na ade ba masa wasila ade ba masa fadila ade ba masa wannan martaba da wannan falala da matsayi matsayi wanda yake al-mahmud wanda kowa zai masa godiya a kansa kama sabata fi sahihi muslim kama yadda ya tabbata cikin hadisin muslim daga abdullahi ibn amr ibn al-as Allah ya kara masa yarda an annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza la yati idza sami'tum al-mu'azzida idan kuka ji mai kiran sallah fa qulu mithla ma yaqulu fa fadi kwatan kwatin abin da yake fada thumma sallu alayya sannan bayan an gama kiran sallah sai ku yi min salati fa innahu man salla alayya marratan wanda duk ya min salati guda daya sau daya sallallahu alaihi ashran Allah zai masa goma thumma sallallahu alayya alwasila sannan ku roƙa mini wannan tsani wannan matsayi wannan daraja din fa innaha darajatun fil janna wannan wasila din wata daraja ce a cikin aljanna wani matsayi ne a cikin aljanna la tambaji illa li abdin min ibadillah babu wanda ya cancance ta sai wani bawa daga cikin bayin Allah wa arju an akuna ana zalika al'abd ina fatan in zama ni ne wannan bawan fa ban sa'ala Allah li wa ban sa'ala Allah li alwasilata wanda duk ya roƙa min wannan matsayi hallat lahu hallat alayhi shafa'ati yawm alqiyama fi tuna ya tabbata gare shi ranar gobe kiyama wanda duk ya roƙa min wannan zan cece shi ranar gobe kiyama fa fi sahih al-bukhari an jabir an karbo daga sahih ba cikin sahih bukhari an karbo daga jabir daga annabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala yace man qala hina sami'an nida wanda duk ya ji kiran sallah sai ya ce bayan an gama kiran sallah, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma, ya Allah Ubangijin wannan addu'a, wannan da'awa, wannan kira, cikakken kira, was salatul qa'ima, da wannan sallah wacce ake tsayar da ita, ati Muhammadan bil wasilati wal fadila, ka bawa annabi sallallahu alaihi wasallam al fadila al wasila, wasila wannan darajar, wal fadila da wannan fadila, wad darajatar rafi'a da wata daraja madaukakiya, wa ba'athu maqaman mahmuna alladhi wa'adtahu, ka tashe shi a matsayin nan da kai masa alkawari, matsayin nan da kowa zai gode masa a kansa, innaka la tukhliful mi'ad, kai ba ka saba alkawari. Wannan addu'a ta zo a cikin sahih al-Bukhari, amma ba da waɗannan lafuzan gabaki ɗaya ba, abinda ya zo a cikin sahih al-Bukhari, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma wa salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal fadila, wa ba'athu maqaman mahmuda alladhi wa'adtahu, iya nan shi yazo a cikin Bukhari. Ad-darajatur rafi'a din nan, wannan babu ita a cikin sahih al-Bukhari, ta zo a littafin amalu al-yawm wal layla na Ibn Sulli, wanda malamai suka yi bayanin cewa wannan bai inganta ba, bata daga cikin abinda malamai suka rawaito a cikin wannan addu'a. Sannan waccan ƙarin innaka la tukhliful mi'ad da yake ƙarshe, shi ma bai zo a cikin Bukhari ba, bai zo a cikin Muslim ba, ruwaya ce a cikin Sunan al-Baihaqi, wanda kuma ruwaya ce shadda kamar yadda malamai suka yi bayani. Don haka abin da ya inganta shi ne, Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tamma was salati al-qa'imah, ati Muhammadan al-wasilata wal fadila, wa ba'athu maqaman mahmuda alladhi wa'adta, iya wannan shi ne ya inganta, innaka la tukhliful mi'ad bai inganta ba. A yadda Ibn Taymiyyah ya kawo shi, ya laba shi zuwa sahih al-Bukhari, akwai wahabi a ciki, naku ba sa ba, to haka ya kamata don baya cikin Bukhari ne an sa a nawa. To ina jin dimma masallacin ni da liman ne kawai, ko ba wani can kai ma yanzu damu to ba komai, an da yi bayani shi kenan, shi ma bai taƙiƙin nan ya bayyana, ya yi bayani, bai bar abu ka kanan ba, ya yi bayani. Faƙad raghaba al-muslimi da fi an yas'alu Allah lahu al-wasila, manzo Allah ya kwadaitar da musulmi ne su roƙa masa wannan wasila din, wa bayyana anna man sa'ala halahu halal lahu shafa'atuhu yawm al-qiyama, kaga ke da ka roƙa masa sai zaka bori abu, ya ce idan kai aljanna zaka ceton sa zai tabbata gare ka, saboda ka ya kwadaitar da kai ne zuwa ga wani abin da zaka amfana da shi, kama annahu man salla alayhi marratan, kamar yadda zai yi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam sau daya, to shi kuma Allah zai masa goma, fa inna al-jazaa bi jinsi al-amali, wai sakamako yana zuwa daga jinsin aiki, irin aikin da kai, irin sakamakon da zaka samu, hal jazaul ihsan illa al-ihsan. Allah madaukakin sarki ya yi mana gandakatar, ya ba mu dacewa, wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wani yake cewa menene ma'anar wannan hadisin, an abi zar radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alayhi wa sallam qala thalathatun la yukallimuhum Allah wa la yanzuru ilayhim yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adhabun alim, al-musbil wal mannan wal munafiq sil'atahu bil halif al-kadhib. Na farko dai wannan hadisin hadisi ne mai rauni, hadisi ne sahihi, hadisi ne da ya inganta, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mutane uku Allah ba zai musu magana ba, ba zai dube su ba ranar gobe kiyama, ba zai tsarkake su ba, kuma suna da azaba mai radadi. Al-musbilu, na farkon su wanda yake barin tufarsa tana jan kasa, wal mannan, da wanda yake kyauta dan yayi gori, والمنفق سلعته بالحلف الكاذب, da wanda yake sayar da kadararsa da hajarsa da kayan sayarwarsa ta hanyar rantsuwa ta ƙarya, yace wallahi kaza ya saya, alhalin ba haka ya saya ba, wallahi kaza yake sayarwa yanzu ba ya sayar da ƙwaya biyu, alhalin ƙarya yake. To waɗannan dukkaninsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi narko mai tsanani akan su. Na farko Allah ba zai yi magana da su ba, na biyu Allah ba zai dube su ba, na uku Allah ba zai tsarkake su ba, na hudu kuma suna da azaba mai radadi. Waɗannan abubuwa guda hudu ko da ɗaya kawai aka barka da shi ba karamar asara ba ce mutum yayi, bare duk su haɗu akan bawa da Allah ba zai kula shi ba, ba zai magana da shi ba, saboda haka babu ma wata dama ta nemi afuwa ko ya nemi rangon. Inda za a yi magana da kai kana da watakila sa ran, watakila in ka faɗi uzurruka ko ka roƙi yafewa a yafe maka, to ba za a fita batunka, ba za a kula ka ba, ta yi dai azaba mai raɗi da suke jiran mutum. Wannan shi ne abinda hadisin yake karantarwa. Almusbili shi ne wanda yake sakin tufarsa tana jan ƙasa. Kun ga uƙubarsa ta fi uƙubar wanda ya bar tufarsa ta wuce idan sawu, bata ta ƙasa ba. Wanda idan sawu Allah zai azabta ya wargwadon gurin da ya bari abinnan, gurin da ya abinnan tufar tashi ta kai gare shi bayan ta wuce idan sawu, Allah zai azabtar da wannan. Amma ba a ce za a ƙaurace masa ba za a yi magana da shi ba, kuma yana da azaba mai raɗaɗi. Kun ga akwai bambanci wajen hukunci, wannan ya fi tsanani, wannan zai bar tufarsa ta ja ƙasa. Sannan kuma yace menene hukuncin hadisin da yake cewa la salata, ko meye matsayin hadisin da yake cewa la salata li fazlin khalfa safi. Wannan hadisin bai inganta ba, hadisin yana da rauni. Wanda ya yi sallah a bayan sahu, akwai hadisin da yake cewa la salata li munfaridin khalfa safi illa fi saf, shi ma akwai magana ta malamai a kansa. Wanda ya yi sallah a cikin sahu, a wajen sahu, tare da cewa sahu bai cika ba, ya saba wa sunnar ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallama. A wajen bace wasa sallarsa akwai kauli biyu na malamai, wasu sun ce sallarsa ta bace dogaro da waɗannan hadisai sai baya da sallah, wasu kuma sun ce sallarsa ta yi saboda babu abin da yake tabbatar da baya da sallah illa iyaka ya samu na waya ta waya da nakasa a cikin sallarsa. Akwai hadisin da ya zo da cewa idan ka zo babu abin nan, babu wanda za ku tsaya da shi cikin sahu ka jawo na gaba. Wannan hadisi ba bai inganta ba, kai kadai idan babu wani bayan sahu ya cika, babu wani tare da kai ka tsaya a bayansa, kai kadai sahu ne. An gane ko? In sahu ya riga ya cika ka tsaya a baya, wani bai zo ba, to kai kadai a matsayin sahu kake. أو أعرض عنه شيء كجالس فيه كل شيء بعد الثورة. Annabi ya ce su ɗauko at-taura don saboda hukuncin ta yayi daidai da na Al-Qur'ani. Shi yasa da aka ɗauko wani ya dinga sa hannu yana dannewa, ba wai an ba su cewa su je su ci gaba da aiki da abin da, to me amfanin aiko ne manzo Allah din? Me amfanin a ce shi ne annabin dukkan duniya, kowa ya imani da shi in har an mayar da shi abin da suke kai? Ai, ba za su zama mu'minai ba sai sun dawo sun bi abin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi. Shi yasa ya ce lauka da Musa hayyan ba wasai abu illa tibai, ko da Annabi Musa yana da ba abinda zai fice shi ba sai ya zo ya bi ni, to bare su kuma wanda suke kan addinin da aka ji wanda kuma yana tambayar cewa mutum ya nemi addu'ar iyayensa idan yana neman wani abu na alheri akan su roƙa masa Allah ya biya masa bukata, ya halatta ba ce aka yi bai halatta ba, ya halatta ya roƙi iyayensa su yi mai addu'a, malaminsa, abokinsa, duk ya halatta. Amma ana gaya maka wani mataki ne na kamala, mataki ne na kamala, ko cikin sahabbai manya-manyan sahabbai su suka taka wannan, ba abinda Ibnu Taymiyya yake faɗa ba kenan? To Abu Huraira duk ba su zo sun roƙi Annabi ya musu addu'a ba? Sai a roƙa masa addu'a ƙabilarsa ta musulunta, a roƙa masa addu'a mahaifiyarsa ta musulunta, saboda ka wannan mataki ne na kamala, in kaga za ka iya taka shi bismillah. Amma ba wai an ce haramun ba ne, an gane ko? An ka ɗauka ko an toshe ƙofar ne, ka ce ƙa'idatun dalila ta toshe maka ƙofa dalila. To wannan ma shi ma dai irin wannan fahimta ce wataƙila ta kwashe shi, yana cewa menene hukuncin wanda ya tambayi abokinsa ko ɗan uwansa wani abun bukata kamar kuɗi ko waninsu, amma su ma fa suna tambayarsa idan ba shi ba. Ba a hada ku ku yi ta tambayar juna ba, ya halatta su tambaye ka, ka tambaye su. To amma zani ba ku saka wannan mataki da Ibn Taymiyyah yake magana ba, duk ba magana ne ake akan haramci ba. Inda Ibn Taymiyyah ya magana haramci ga wanda zai mai da bara sana'arsa, hanyar tara kuɗi, ba wai buƙatuwarsa ce kawai yake neman ya toshe ba. A ko da za a ba zai samu cin yau, ba zai haƙura ba sai ya yi bara. Saboda haka za ka ga wasu yi kuɗi da motoci a kan abin nan, yanzu musamman irin guragu da masu nakasa da ake kwasa a kai su ƙasar Saudiya, a je a juye shi wanda yake kwasan su ɗin, jinga ma yake da su, za su biya shi da riyal. Don haka ba daga nan za a karɓi kuɗin, zan ba su da kuɗin da su bayar a yi musu aiki. Ejen za su zai ce to za mu kai ka da riyal za ka biya mu. Idan abin da za a biya a je Saudiya ɗin bai wuce riyal 3,000 ba, shi zai yanka masa 5,000 ne. Za ka yi bara ka tara 5,000 zan karɓa. Don haka kullum ya fito bara, shi wannan ejen ɗin zai zo karɓi balan. To haka za a yi ta yi har sai an haɗa masa 5,000. To irin wannan ne, in abin ya zo da tsautsayi yana daina gurgun sai ba rashin lafiya ta kama shi ya mutu. To sai ka je na ta tsine gurgun maimakon ya masa addu'a. Ka ga tsinan nan mutum na kawo shi ya ja mun asara. To akwai wanda suna da gidaje, suna da gidaje a nan. Wallahi akwai wanda a can in ka gan shi lokacin muna ɗalibai, in ya zo ya naɗe ƙafarsa a yi ta ba shi kuɗi. Wani ɗalibi ya dawo nan sai ga shi ɗan ungosu ne, sai ya kira wa ɗalibin ya zo ya sayi gida ƙato, ya kira ɗalibin ya ba shi kyautar 20,000. Ya yi wa ɗalibin kyautar 20,000, can kuma shi dan a ba wa ɗalibin shi ake bawa. To kaga irin wannan ita ce ake magana ta haramci. Amma baka da kuɗin kashewa kana ɗalibi, yayi to kuma dan kaje ka roƙa, wanka ya baka, babanka ya baka. Amma ana nuna maka cewa mataki na kamala irin wannan ma fita shi annabi ba sa ma tambaya. Wannan kuma yana cewa in ya halatta mutum yana da bukata, ya halatta mutum idan yana da bukata sai ya yi aikin alkhairi a lokacin, kamar sallah ko azumi, zakka da makamantansu, sadaka da makamantansu, don ya yi tawassuli da wannan ko kuwa sai da aikin alkhairin da aka yi kafin bijirowar bukatar. A'a, kana iya yin aikin alkhairi, ka yi tawassuli da aikin kana alkhairi, wannan ba a hana ba. Ka yi aikin alkhairi, ka roƙi Allah ya Ubangiji saboda ayyukan nan da ne, ba wai sai ka yi shi gabanin wannan ba, ko a nan take kana iya kai kai tawassuli da shi. An gane ko? Akwai asar din Aisha da Ibn Taymiyyah ya kawo cewa idan ta aika wa mutane sadaka takan cewa dan sako din ka saurari abin da za su roƙa mana Allah da shi, hatta nad'u lahum, mu ma mai musu irin wannan addu'a. To shi ne yake cewa malam bai faɗi wanda ya ruwaito hadisin ba, shi ma mai aikin littafin bai faɗa ba, ni kuma na fito da cikin gaggawa na so in duba maka dan na san irin wannan ƴan kwakulan suna nan, to na so kwakulo maka, to sai dai sati na gaba insha Allah ka bi mu bashi. Ka sabiye ni yana daga cikin mafi daddada na abinda mutum zai ci ya mora na dukiyarsa, abinda ya samu ta hanyar aikin, ta hanyar tsoruruta da hannunsa, zama makeri ne, kafinta ne, magini ne, abinda zai tsoruruta da hannunsa, wannan shi ne afdalu ma a kalamin hul insan. To shi wanda zai yi aiki da biransa shi ma zai shiga ko ba zai shiga ba, ko sai wanda zai yi gumi yana sharewa, wanda a ofis yake ana ka takardu kawai yana sa hannu, nin kasabi yadihi ne, nin kasabi yadihi ne, baiwa Allah. ايوه ابنه من كسبه هكا هكا يكي احاديث لن سما daga cikin kasubin sa ne dan shi ya auren dalilin auren da aka samu dan shi ya ciyar da dan har ya girma shi ya bashi tarbiya har dan yake zuwa yana masa addu'a kaga kasubi yadi tsururta abinda ya tsururta ne da hannunsa eh Allah ya sa mu dace akwai wani bawan Allah da mahaifiyarsa ta rasu da fata ƴan uwa za a sa cikin addu'a Allah ya ji kanta Allah ya gafarta mata da wani mara lafiya shi ma yana buƙatar ku addu'ar ku duk da muna fadar kamala to ya ci dai bai kai wannan matakin ba don haka a taimaka mishi da addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ya ba shi lafiya
wa ka'ayyin min nabiyyin qatala ma'ahu rabbiyyuna katsirun fama wahanu lima asabahum fi sabilillahi wa ma da'ufu wa mastakanu wallahu yuhibbu as-sabirin وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتنيكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تسعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأصابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون